الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 19 ga watan Zulqa'ada hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1442 wanda ya dace ma 29 ga watan 6 shekara ta 2021 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Fadlul Islam na Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala bala yi kafin darasi na yau idan da tambayoyi suna iya gabata. To wai hadisi da ya gabata a darasi da ya wuce a wancan sati na lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ziyarci makabarta ta Baqi'a yayi sallama kamar yadda ya sunnanta mana manzon Allah sai yake fada yake cewa wadiltu anni ra'aytu ikhwani aw kama qala manzon Allah yace nayi guri ina ma a ce na ga dan uwana sahabban da suke tare da shi suka tambaye shi suka ce ya rasulullahi alasna ikhwanak shin yanzu mu ba ƴan uwanka bane manzo Allah sai ya ce da su bal antum ashabi kusan da cewa ku matsayin ku sahabbaina ne ma'ana banda ƴan uwantaka kuna da wani matsayi na daban shine abutata kenan daraja biyu suka hada ga ƴan uwantaka kuma ga abutar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ƴan uwana sune waɗanda a yanzu ba su zo ba amma nan gaba za su zo an gane ko mun yi fadakarwa akan wannan gaba kamar yadda wasu suke fakewa cewa wai akwai waɗanda sun fi sahabbai daraja waɗanda za su zo baya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci cewa ƴan uwansa sune waɗanda za su zo nan gaba to aye sai ka koma ayar da take cikin suratul jumu'a ta ishe ka ka tabbatar da cewa babu wani wanda zai zo nan gaba tun bayan wucewar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa kiyama wanda ya kai sahabbai a daraja babu kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa da yace huwal ladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim shine yace huwal ladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum ubangijin da ya cancanta ku kadaita shi da bauta shine ubangijin da ya turo manzo na musamman a cikin jahilan larabawa waɗanda ba su iya rubutu balantana karatu yatulu alaihim ayatihi, wannan manzo yana karanta musu ayoyin Ubangijinsa wanda ya saukar masa. Wai zakihim, kuma yana tsarkake su game da duk wani datti wanda yake na jahiliya, cin mushe, bauta ma wani ba Allah ba, kisan kai, kwace, zina, shan giya, caca da sauransu. Wayu allimuhum alkitaba wal hikma, yana karantar da su littafin da aka saukar masa shine alqur'ani, wal hikma kuma da sunna. Sai yace wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin, tabbas kafin turo da wannan manzo, wato al'umma ta samu kanta a cikin bata wanda yake mabayyana. Sai yace wa akharina minhum, shine dai Ubangijin da ya turo wannan manzo zuwa wasu jama'a na daban, minhum daga cikin mu'minai, lamma yalhaqu bihim, wanda basu kai na farkon ba, lamma yalhaqu bihim, ai basu kai su ba a matsayin daraja da matsayi. Ko kuma ka fassara lamma yalhaqu bihim, wanda kenan basu hadu da su ba, wanda a yanzu babu su amma nan gaba zuwa kiyama za su, kenan ma'anar lamma yalhaqu bihim, basu kai ba na farkon kenan a wajen daraja. Dan haka anan da manzon Allah ya ce ƴan uwana su ne waɗanda a yanzu babu su amma nan gaba za su zo. Wannan baya nuna cewa waɗanda za su zo sun kai sahabbai ga daraja. Manzon Allah ya tabbatar musu ya ce ku sahabbai na ne, kenan banda ƴan uwantaka kuna da matsayi wanda yake na suhuba. Sai suka masa tambaya suka ce to ya Rasulullahi, ta yaya za a yi ka gane ƴan uwanka wanda a yanzu babu sunan gaba za su zo? Maza Allah sai ya ce ku faɗa mun, mutum ne yake da doki mai arwalla. A Hausa in aka ce doki mai arwalla, mai farin goshi da farin kafafuwa, shine a Larabci ake kiran shi gurrun muhajjala. Yace ku bani labari, mutumin da yake da doki mai arwalla, aka saka wannan doki nashi a cikin garken baƙaƙen dawakai Lut. Manzon Allah ya ce shin ba zai iya gane dokinsa da maza? Suka ce kwarai ya Rasulullahi, ai ba tare da bata lokaci zai gane dokinsa. Manzon Allah sai ya ce to haka yace al'ummata, inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu, yace lalle al'ummata a ranar kiyama za su zo suna masu fari biyar, farin goshi da farin kafa da farin hannu a sababin gurabun arwalla. An gane ko? A sababin gurabun alwallah, wannan alama ce wadda take banta da al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Babu wani mumini da zai tashi da wannan sifa in ba wanda ya kasance a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar kiyama. Shine dai a takaice kenan da yace wadidtu anni ra'aitu ikhwani, nayi huri ina ma a ce na ga ƴan uwana. Na'am. Ba take zama wajibi ba, menene hukuncin layya a takeici? Magabatan kwarai suna da maganganu biyu akan hukuncin layya. Jumhurin malamai sun tafi akan cewa sunna ce ga duk wanda yake da hali, ba wajibi bace. Tare da cewa wasu daga cikin magabata sun tafi akan cewa layya wajibi ce, sun kafa hujja da dalilai, dalilan kuma suna da ƙarfi, suna tabbatar da wajibcin layya. An gane ko? Duk wanda yake da hali, wanda yake da halin yin layya, idan bai yi ba to wannan yana da laifi, yana da laifi. Kuma in aka ce halin yin layya shine ya zamanto mutum ya mallaki wato abincin yin layya da kwanuka uku waɗanda suke bayanta, kuma abinda ya rage masa zai iya saya masa dabba ta layya, to wannan layya ta hau kanshi, layya ta hau kanshi. Amma maganar wasu da suke faɗa, wasu malamai, duk da cewa faɗar ta su damun ba ta da kai balantana kafa, na cewa wai in kana da babbar riga mai tsada guda biyu, ɗaya in ka sayar da ita za ta iya saya ma dabbar layya, to ya zama wajibi a kanka ka saida, ka sayi layya, wai ka saida riga ka sayi dabbar da za ka yi layya. Shi dai anan mutum ya tsaya ya yi nazari ya jinjini kansa in yana da halin yi to wannan ya tabbata sunna ce mai karfi kamar yadda su jumhurin malamai suka tafi wasu daga cikin magabata sun tabbatar da cewa wajibi ce kuma wanda yake da tabbacin biyan bashi to ko bashi yana iya yi ya yi layya kamar misali ma'aikaci lokacin layya ya yi babu kudi a hannun shi kuma ba a rage ba aka yi albashi to wannan ba laifi yana iya daukan bashi ya sai layya saboda yana da tabbacin biyan wannan bashi amma duk wanda ba ya da halin biya to ba a dora masa ba cewa ya yi bashi ya yi layya na'am wani ne ne maganar likitoci da suke faɗa na cewa in an haifi jinjiri kar a bashi ruwa ya sha har sai ya kai wata shida a iya wani bincikensu da suka yi to sai dai kamar yadda muke ji binciken nasu kullum akwai tuka da warwara wasu su ce kar a bashi wasu kuma su dawo su ce kuma a bashi to ko ba a bashi ba dai yaro yakan iya rayuwa da nono kadai kamar yadda hadisi ne sahihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada yake cewa ban san wani abu wanda yake matsayin ci da sha kin ba madara ba duk wani abin da yaro yake da bukata na ruwan sha ko abinci ko menene a cikin nono akwai shi gani ko akwai shi su kansu likitocin sun yi binciken yaro zai iya rayuwa har izuwa waɗannan watanni ba tare da ya sha ruwa ba don haka kuma na a bashi ko kar a bashi na cewa in an bashi zai iya tauye masa wani abu na ɓangaren misali rayuwarsa na cigaban wannan kinshi ko kuma zai iya ba zai rage masa komai ba wannan in an samu ƙwararrun likitoci waɗanda suke amintattu in sun yi bayani ba laifi ba ne ba a ɗau maganar su a yi aiki da ita kuma in baka ɗauka ba hallo ba laifi ba ne ba na'am to wannan ansar tambaya ta gabata a darasi na jiya kenan ba laifi kana iya neman darasi na jiya darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin baban da ke bayani game da fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratul Rum fa aqim wajhaka haka lidini hanifa fidratallahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون wanda bayani ya gabata akan ayar da sauran ayoyin da malam ya zo da su bayan ta har ma da hadisan da malam ya biyo baya da su mun tsaya karshen hadisin wato Abu Huraira Allah ya kara masa yadda wanda hadisin yana cikin sahihai ke fada naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na cewa ma min mauludin yuladu illa ala alfitra wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu wani da ake haihuwa manzon Allah yace face ana haihuwarsa ne akan musulunci abinda ake nihi da alfitra shine musulunci kuma ma'anarsa wadda take kamammiya wanda in aka ce musulunci shine al-istislamu lillahi bit-tauhidi wal-inqiyadu lahu bi-ta'a wal-bara'atu min ash-shirki wa ahli me kawiya ta ji da bi game da kadaita Allah subhanahu wa ta'ala game da duk abin da yake banta da shi an gane ko shine tauhidi abinda ya shahi rububiyya da uluhiyya da al-asma'u was-sifat ka mika wuya da ji da bi game da kadaita Allah subhanahu wa ta'ala, sannan walinki ya dulahu bi ta'a, da zaman zama raƙumi da akala game da yi masa da'a duk abinda ya ce a yi ko ya ce a daina, sawa'an ka fahimci hikima ko baka fahimci hikima, to ka mika wuya ka bi ka yi da'a ga Ubangijinka. Sai ya ce wal bara'atu min ash-shirki wa ahlihi, da raba hanya game da shirka da mabiyanta, shirka da mushrikai kai hannun riga da su. Wannan shine kenan abinda ake nihi da musulunci, kuma shine ake nihi da kenan fitra, kamar yadda annan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, babu wani da da ake aihuwarsa. Manzo Allah ya ce face ana haihuwarsa ne alal fitra akan musulunci. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi, manzo Allah ya ce sai dai bayan an haife shi mahaifansa, idan yahudu ne, idan yahudu ne su rikida shi su maida shi ga yahudi, idan yan mushan ne su rikida shi su maida shi dan mushan, aw yumajjisanihi in maguzawa ne su maida shi ga maguzi. Kaga tun anan ya kamata mu fahimci cewa ma'anar fitra musulunci ake ne, inda ba musulunci ba ake nihi da manzon Allah ya faɗa ya ce auyu sulimanihi, ko kuma su musuluntar da shi. To daman shi musulunci shine tushe, kowa in yazo duniya akan musulunci yake zawo. Manzon Allah sai mana misali, sai ce mana kamatun tajil bahimatu bahimatan jama'a, manzon Allah yace kamar yadda dabba take haihuwar dabba, jama'a tana cikar tana mai cikakkar halitta. Manzo Allah sai ya ce hal tuhissuna fiha min jada'a, idan aka haifi dabba manzo Allah ya ce shin wai kuna ganin wani tsagewar kunne ko wani karyewar kaho da abinda yake kama da haka, hatta takunu antum tajidunaha, manzo Allah ya ce sai dai ku ne za ku tsaga mata kunne bayan an haife ta, amma kunnen ta lafiya kalau haka take zawo duniya, kafanta lafiya kalau ba ta da wata alama wata wuta da ake mata a jiki. To haka dabba ake haihuwarta tana da cikakkar halitta, wani yi tsagewar kunne ko wani karyewar kafa wannan duka babu shi, sai dai in bayan ta zo duniya kenan masu ita su yi mata. To haka duk dan da zai zo yakan zo ne a matsayin musulmi, sai dai waɗanda suke kula da tarbiyyar shi su ne za su rikida shi su canza masa alƙibla, wanda inda za a bar mutum tun daga haihuwar shi ba tare da an canza masa komai, an cusa masa wani ra'ayi, to wannan halittar shi da ɗabi'ar shi bai karɓar gaskiya ce kai tsaye ba tare da wata tantama ba. Kamar yadda misali ƙasa wadda take lafiyayya, wadda za ta iya karɓar shuka da zaran an yi ta fito, an gane ku, inda za a kawo misali wani bakin mai a zo a zuba mata, ko a kawo wani sinadari can daban wanda zai hana ta tsuro da tsuro a zuba mata, ba yadda za a yi ta tsuro. Kamar yanzu misali wannan ƙasa ce lafiyayya, to sai aka zo aka maida ta gareji, bakin mai kullun yana zuba da sauransu, cin yanzu in ka zo a irin wannan ƙasa kai shuka ta fito, ba yadda za a yi ta fito. To amma inda a ce tana nan lafiyar ta kalau, ba a canza wurin aka maida shi gareji da abin da ya kama da haka, inda za ka zo ka yi shuka a zuba ruwa, fitowa za ta yi shuka. To haka duk ɗan da zai zo duniya a matsayin musulmi yake zawwa, in aka bar shi a kan wannan fitira tashi, to duk abin da za a gabatar masa da shi na gaskiya kai tsaye zai karɓa ba tare da wata gaddama ba. To amma in aka samu su masu tarbiyya suka canza masa alƙibla, suka rikida shi su maida shi ga yahudi, ko su maida shi dan mushan, ko su maida shi ga maguje, dawowa da shi kan musulunci ya karɓi gaskiya, to wani lokacin sai an shafa ma. Shine anan wato malam ya zo mana da yake cewa kuma qara'a Abu Hurairah radiyallahu anhu, sannan Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda, sai ya karanta fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratul Rum, fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha, wato kula zinci fitra ta Allah, ma'ana shine musulunci, allati fatara an-nasa 'alayha, wanda ya halicci bayin sa akan ta. Sai ya ce la tabdila li khalqillah, wato babu wani wanda yake ya canza halittar Allah subhanahu wa ta'ala, ba wanda yake ya canza halittar Allah, ma'ana duk dan da aka haifa akan musulunci ake haihuwar shi. Sai dai ka canza abinda Allah ya halitta, amma halittar Allah ba za ka canza ba. Kowa akan musulunci yake zawa, ba wanda yake zawa akan yahudanci ko nasaranci ko maguzanci, akan musulunci yake da yake zawa duniya. Sai dai bayan ya zo duniya kenan a canza masa hikimta. Shine sai ce zalika dinul qayyim walakinna aktharan nasi la ya'lam. Kenan bayani dai ya gabata akan wannan hadisi, hadisi ne muttafaqun alai, malam ya zo da shi ne domin ya tabbatar mana cewa wato tasirin mahaifa ko mu ce waɗanda suke masu tarbiyya su ne suke zamar da mutum daga kan wannan tafarki. Wannan shi kuma samun dukkan wata fadala ta musulunci sai wanda ya tabbata akan shi ba tare da an canza masa ba har zuwa mutuwarsa. To wannan shi ne zai dace da duk abin da ake samu na fadala ta musulunci. Allah ya samu dace. Za mu tashi kenan hadisi na gaba. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت وانت يا رب الله مصنف وقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. فقلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك خير من شر؟ قال نعم فتنة عمياء ودعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله سبهم لنا. فقال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعب على أصل شجرتنا حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. أخرجاه. وزاد أبو داود. ثم ماذا؟ قال يخرج الدجال معه نهر ونار، فمن وقف في ناره وجب أجره وحط عنه وزره، ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره. قال قلت ثم ماذا؟ قال ثم هي قيام الساعة. Malam Allah ya ji kansa na faɗa, wato wannan riwaya ce daga Huzaifa ibn al-Yaman, Allah ya kara musu yadda, na faɗa kana nasu yas'aluna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama anil khair, yace jama'a sun kasance suna yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tambaya dangane da alkhair. Wa ana as'aluhu an ash-shar, yace ni kam iya abinda nake masa tambaya, ina masa tambaya ne dangane da sharri da mugunta. Illar ta sa nake masa tambaya game da sharri da mugunta, yace makhafata an yudrikani, dan jin tsoran kada sharri ya ci mu, shine sababi. Kaga wato zurfin fikihu fahimtar addini na wannan sahabi Allah ya kara masa yadda. Labari yake ba mu cewa mazan jiya sahabbai Allah ya kara musu yadda tambayar da suka cika yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna tambayar shi ne dangane da alkhairi, yace amma ni ko wa ana as'aluhu an sharri, iya abinda nake tambayar sa kawai game da sharri da mugunta. Makhafata an yudrikani, dan jin tsoron kada sharrin ya cin mu na fada cikin sa. Dan haka a wata riwaya yake cewa makhafata ana aka afihi, dan jin tsoron kada na fada cikin sharri. Wanda wannan hadisi dalili ne wanda yake tabbatar mana wajibi ne mu'minai wato su yi kokarin neman sanin sharri kamar yadda suke neman sanin alkhairi. An gane ko? Dan karkaje ka jefa kanka hallaka alhali baka san da cewa ka fada, kamar yadda wani daga cikin magabata yake cewa aramtu sharra la li shar walakin li tawakkihi wa man la ya'rifu alkhaira min ash-sharri yaqafihi, yake cewa na nemi sanin sharri amma ba dan na aikata sharri ba, yace walakin li tawakkihi, sai dai dan na kare kaina game da shi. Yace wa man la ya'rifu alkhaira min ash-sharri, duk wanda baya iya bambanta alkhairi da sharri to ya kafihi, zai iya fadawa cikin sharri. An gane ko? Duk wanda baya iya bambanta tsakanin alkhairi da sharri to zai iya fada, ba mamaki ya fada cikin sharri. To amma sabani ga yadda wasu a yau suna ganin cewa wato wai karantar da jama'a irin abin da ya shafi shirka da duk abubuwan da suke warware musulunci da irin abubuwa waɗanda suke na bid'o'i na a karantar da mutane da irin aqidu waɗanda suke gurbatattun aqidu, cewa wai bata lokaci ne, wanda waɗannan akan sabar jahilcin su ne suke ganin cewa wai bata lokaci ne a karantar da mutane irin waɗanda suke aqidu na banza su san cewa abu kaza kaza ne, abu kaza kaza ne da sauransu, wanda kasance shine su kawai a karantar da mutane sallah, a karantar da su da sauran ayyuka na ibada, amma waɗancan abubuwa kawai a bar su a karantar da su aqida ingantacciya kawai. To koda an karantar da kai aqida ingantacciya, dole a ringa kawo maka abin da yake shi yace ta mara kyau domin ka guje. In baka san abu mara kyau ba mamaki ka fada a cikin sa. To da haka shine anan wato yake cewa jama'a sun kasance suna tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama game da alkhairi, yace wa kuntu as'aluhu an sharri, ni ko ina masa tambaya ne game da sharri, makhafata an yudrikani, dan jin tsoron kada wannan sharri ya cin mu. Kaga anan inda a ce irin wannan tambaya da shi Huzaifa Allah ya kara masa yadda yake ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama laifi ne da tuntuni manzon Allah ya taka masa burki, manzon Allah da ya taka masa burki tuntuni. Dan haka kenan ya zama wajibi mu'minai su yi kokarin sanin dukkan wani abu wanda yake na sharri da duk wasu waɗanda suke masu kira zuwa bata da shubuhohin su, domin a yi kokarin nisanta mutane game da irin waɗannan abubuwa, wanda a dalilin wannan ne ya zama wajibi raddi akan duk wasu abubuwa marasa kyau waɗanda ake zauwa da su domin gurɓata musulunci. Dole malamai su fito su yi bayani. Shine anan ne ya ce makafata an yudrikani, wato dan jin tsoron kada wannan sharri wato ya cin mu. Wa qultu, sai na faɗa, sai na ce ya rasulallahi, ya manzon Allah, inna kunna fi jahiliyatin wa shar, lalle da kafin Allah ya turo ka da wannan addini mun kasance a cikin maguzanci da duk wani sharri da mugunta. Idan aka ce jahiliya shine wato ma kabla da Islam, abin da yake gabanin musulunci, da kafirce ma Allah subhanahu wa ta'ala da kisan kai da kwace da sata da shan giya da zina da yaƙe-yaƙe a yi ta zubar da jinanan mutane a kan abin da bai taka karaya karya. Wannan shi ne ake kira maguzanci jahiliya, kamar yadda Jafar ibn Abi Talib Allah ya kara masa yadda lokacin da ya tsaya a gaban sarki Najashi sarkin Habasha, lokacin da aka zo aka nemi cewa a bada su a dawo da su Makka, manyan gari sun ce a dawo da su. Shi ne a nan wawayen yara ne waɗanda sun zo da wani sabon addini, sun kaurace ma danginsu, sun yi hijira zuwa ƙasarka, don haka ranka ya daɗe. Uwayensu da ƴan uwansu da danginsu makusantansu su suka turo mu takanas a bamu su mu koma da su. Da yake sarki ne mai tunani mai tsinkayen nesa, kuma sarki ne adadi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya siffanta shi da haka. Sai gayya ya sanya aka kirawo masa malaman kristoci gaba ɗaya suka zo fadarsa. Ya sa aka kirawo waɗannan yara su su Jafar ibn Abi Talib da sauransu suka zo. Shi ne a nan fadarsa a gaban malamansa na kiristanci da sauransu, shi ne ya ma Jafar ibn Abi Talib tambaya dangane da abin da ake faɗa na cewa sun zo da wani sabon addini, suna wautar da gumakansu, sun kaurace ma danginsu, sun yi hijira. Yana son Jafar ibn Abi Talib ya yi masa bayani. Jafar ibn Abi Talib yake cewa ranka ya daɗe, ya ce dai mu mutane ne waɗanda mun samu kanmu a cikin maguzanci, ban mu da aiki sai bautar wani ba Allah ba, da shan giya da zina da kisan kai da kwace da caca da yanke zumunta da sauransu, ya zanu dukkan waɗannan miyagun ayyuka. Ya ce muna cikin wannan maguzanci sai Allah ya zaɓi wani daga cikin wato ƙabilarmu, ko mu ce daga cikin jinsinmu na Larabawa. Allah ya zaɓi wani wanda mun san dangantar shi, mun san gaskiyar shi, mun san riƙon amanar shi. Allah ya turo mana shi a matsayin manzo ne, kuma iya abin da yake umarninmu da shi bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai, mu daina bauta ma abin da uwayenmu suke bauta ma na gumaka. Ya hana mu shan giya da zina da kisan kai da caca, ya hana mu yanke zumunta, ya umarce mu da tsaida sallah da sadar da zumunta da yin gaskiya a cikin zance da cika alkawari da sauransu. Ya ambata wannan, wanda dai a ƙarshe yasa shi sarkin ya karanta masa suratu Maryam. A ƙarshe sarkin ya ringa hawaye, ya ringa kuka har sai da hawayen shi ya jika giman yasa. Sai yake cewa wallahi wannan abin da ka karanta da abin da Isa ɗan Maryam alaihi salam ya ba mu labari a cikin littafin da ke hannunmu na Injil, yace wallahi gaba ɗayansu sun fito ne daga cikin alkuki guda, ma'ana daga cikin kasko guda suka fita, ba su da bambanci. Ya ɗauki kara ya karya ya ce wallahi babu bambanci tsakanin abin da Annabi Isa ya zo mana da shi da wannan abin da ka karanta mana na Al-Qur'ani. To dan haka in aka ce maguzanci jahiliya shine abubuwan da suka kasance kafin zawar musulunci, bautar wani ba Allah ba, kisan kai, sata, kwaci, zina da duk wasu ayyuka waɗanda suke na banza, dan abin da bai taka karaya karya sai kaga an tada wutar yaki, an yi ta kashe rayuka. Akwai wani yakin su da ake kira ne Harbu Basus. Sababin abin da ya haddasa wannan yaki fa akalar raƙumi ce, kuma sai da aka shekara 40 ana yaki, Allah kadai ya san iya rayukan da aka kashe, da jinin da aka zubar a wannan yaki, wanda aka yi shi tsakanin wasu manyan kabilu guda biyu, Banu Bakar ibn Wa'il da su da Taglib. Kawai akalar raƙumi fa ta hada yaki aka shekara 40 ana zubar da jina da mutane. To shi ne a nan Huzaifa Allah ya kara masa yadda yake cewa, ya ce inna kunna fi jahiliyatin wa sharri, ya ce ya Rasulallahi mun kasance a cikin jahiliya, maguzanci da duk wani sharri da mugunta. yace fa ja'ana Allahu bi hadzal khairi, ubangiji ta'ala sai ya zo mana da wannan alkhairi. Me yake nihi da wannan alkhairi? Shine musulunci, zaman lafiya da nutsuwa da duk wani abin da bawa yake da bukata na kwanciyar hankali a rayuwarsa ta duniya da makomarsa lahira, to yana karkashin musulunci. Musulunci shine hanya daya ta ka ji daɗi a nan duniya, kuma ka ji daɗi a gobe kiyama. Allah ya sa mu dace. Shine yace Ubangiji ta'ala ya zo mana da wannan alkhairi, sai yace fa hal ba'da hadzal khairi min shar, shin bayan wannan alkhairi da muka samu muke cikin sa, muna juyawa a cikin sa dare da rana, yace shin ko akwai wani sharri bayan sa da zai zo nan gaba? Qala na'am, manzo Allah yace masa kwarai ko tabbas akwai wani sharri da zai zo nan gaba. Wa qultu, sai nace masa wa hal ba'da hadha sharri min khair, ya rasulullahi, shin ko bayan wannan sharri da ka faɗa cewa akwai sharri nan gaba, shin bayan sharrin akwai wani alkhairi? Qala, sai manzo Allah yace masa na'am, kwarai akwai wani alkhairi da zai zo nan gaba, amma fa wa fihi dakhal, manzo Allah yace a cikin shi akwai wata kura-kura. Idan aka ce dakhal da dukhan, dukkan su ma'anar su daya, shine ma'ana hayaki, abinda ya karkata zuwa baki-baki, abinda yake ba tacacce ba, gurbatacce. Shine yace wa fihi dakhal, wato akwai wata gurbata a cikin shi, shi alkhairin da zai zo nan gaba. Shine yace wa fihi dakhal, akwai wata gurbata, ko kace wata barna, ko kace wata kura-kura. Kuntu, sai nace masa wa ma dakhaluhu, menene gurbatar tashi, shi alkhairin da zai zo nan gaba? Qala, sai manzon Allah ya ce qaumun yastannuna bi ghairi sunnati, wasu jama'a ne waɗanda za su ringa koyi ba da sunnata ba. An gane ko? Daman ɗayan biyu ne, kamar yadda Hausawa suke faɗa, in har baka yi sharar masallaci ba to ka yi ta kasuwa, in har baka bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ka bi sunnar shaytani. Shine yace qaumun yastannuna bi ghairi sunnati, wasu jama'a ne waɗanda za su ringa koyi ba da sunnata ba. Wa yahtaduna bi ghairi hadi, kuma za su ringa wato neman shari'a ba da shari'ata ba. So suna ganin wai wannan musulunci kamar wani kauyanci ne ci baye. Kullun kana yawo da aswakiya a aljihu, da ka dage wando, da wani rawani, da wani daga masallaci sai wuri kaza, suna ganin kawai ci baye ne. Har ma an ga ka da zance ibada ka yawaita sallah jiya ake baka waye ba, ana ganin kawai wayewa gata. Shi kuma ba su san ba cewa tuntuna Allah ya sunku yadda lamarin mai irin wannan tunani, abinda yake ganin wayewa ne, shine tsantsar kauyanci, shine gidazanci. Wayewa da ci gaba a karkashin addini take. Duk wanda ya fahimci musulunci yake biyar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wayeye, ko a kauye yake rayuwa. Amma duk wanda ya jahilci musulunci, yayin zamanto baya koyi da karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, babu ba kauye sama da shi. Shine yace qaumun yastannuna bi ghairi sunnati, wasu jama'a ne za su zo nan gaba, manzon Allah yace za su ringa koyi ba da sunnata ba. Wa yahtaduna bi ghairi hadi, wato za su ringa neman shari'a ba da shari'ata ba. Ana ce musu manzon Allah ya ce kaza, sai kai suna cewa ai malam wane ya ce kaza. Manzon Allah ya ce ta'rifu minhum wa tunkir, zaka sani wani abubuwa daga gunsu wanda ya dace ma karantarwa ta, wa tunkir, amma zaka yi inkarin wasu abubuwa da dama wanda sun yi hannun riga da karantarwa ta. Kenan zaka same su lamarin su wake da shinkafa ne, wani abin ya dace ma sunna, amma mafi yawan wasu abubuwan kuma na bid'a ne. Shine yace ta'rifu minhum wa tunkir, zaka sani wasu abubuwa game da su waɗanda sun dace ma gaskiya, sun dace ma karantarwa ta, amma wa tunkir, zaka yi inkarin abubuwa da dama domin sun saba ma karantarwa ta. Qultu, sai nace masa fa hal ba'da hadzal khairi min shar, ya rasulullahi, shin ko akwai wani sharri kuma bayan wannan alkhairi? tunda shi wannan alkhairin akwai gurbata a cikin shi, ba alkhairi bane ba wanda yake tsantsa. To shine kuma sai ya koma tambaya, wai shin bayan wannan alkhairi wanda gurbatacce ne akwai wani sharri da zai biyo baya? Qala na'am, manzon Allah yace kwarai da gaske kwa. Manzon Allah yace fitnatun amya, fitnatun amya. Manzon Allah yace akwai wata makauniyar fitina, wal iyaz billahi, akwai wata makauniyar fitina. Malamai suka ce anan manzon Allah ya ambaci fitinar da cewa makauniya, domin mutane za su fada cikin wannan fitina ba tare da sun san da cewa sun fada, ko kuma manzon Allah ya siffanta ta da cewa fitina ce makauniya, wanda duk wanda ya sake ya fada cikinta to kalla ya samu mafita. Kamar yadda yanzu misali makaho an sanya shi cikin wani daki an kulle, ta ina ya san zai buɗe wannan kofuta? Fitar shi sai da wahala, ta kofar da zai fita akwai wahala. To shine yace fitnatun amya, manzon Allah yace bayan wannan alkhairi akwai wani sharri, wani sharri ne manzon Allah yace fitnatun amya, wata makauniyar fitina ce wadda za ta zo, wanda duk wanda ya fada cikin ta to fitar shi daga cikin wannan fitina akwai wahala. Shine manzon Allah sai ya ce wa du'atun ala abwabi jahannam, daga cikin sharrin da zai zo bayan wannan alkhairi manzon Allah ya ce akwai wasu jama'a waɗanda suke masu kira ala abwabi jahannam, akan kofofin wutar jahannama suke suna kuzo kuzo kuzo. Anan da ya ce wa du'atun ala abwabi jahannam, da wasu masu kira akan kofar wutar jahannama, wannan bi itibari ma sai ya kuni ne kira. An gane ko? Bi itibari ma'al kenan, abinda zai zo a ƙarshe. Dan karka yi zaton fada suke cewa ta'alau ila jahannam, ku zo zuwa jahannama, ba haka ba suke fada. A kiran jama'a suke su ce ta'alau ila aljanna, ta'alau ila alkhairi, ma'ana ku zo ga wani aiki na alkhairi, ku zo ayi jihadi, ku zo ayi kaza, ku zo ayi kaza. Haka ne kawai za su ringa kiran mutane, wanda a hakika kwa kira ne suke zuwa wutar jahannama, saboda addinin da suke kira sun karkace ma yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi. Abinda suke kira da sunan jihadi ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dora jama'a ba, sai a ce ku huto jihadi, a zo a yi ta zubar da jinin jama'a, a yi ta wawushe dukiyar jama'a. Kaga waɗannan du'atun ne ala abwabi jahannam, masu kira ne akan wanda suna tsaye a kofar jahannama, suna kiran mutane ku zo ku zo, saboda su suna nuna muku kamar misali wani alkhairi ne, suna kiran ku ku zo ayi kaza, ku zo ayi kaza, ku zo ayi kaza, ku zo ku fito jihadi. Shine yace wa du'atun ala abwabi jahannam, manzon Allah yace da wasu masu kira wato akan kofar wutar jahannama, ma'ana karshe duk wanda ya bi su to makomar shi da su wutar jahannama ce. Allah ya kare ni. Manzo Allah ya ce man ajabahum ilaiha kadhafuhu fiha, duk wanda ya karba musu game da wannan kira da suke masa, manzo Allah ya ce kadhafuhu fiha, za su jefa shi cikin wutar jahannama kai tsaye, duk wanda ya karba musu. To a lokacin nan Huzaifa Allah ya kara masa yadda, sai ya ce kuntu ya rasulullah, sai na ce ya manzon Allah, yanzu mu tsaya mu diba, yanzu a nan wannan gaba da manzon Allah ya ce wa du'atun ala abwabi jahannam, da wasu masu kira akan wanda suna tsaye akan kofar jahannama, wanda duk wanda ya amsa musu to za su jefa shi ciki. Yanzu nawa ke akwai waɗanda suke danganta kansu zuwa musulunci a yau, alhali kuma sun yi hannun riga da musulunci, wanda suna nuna muku wannan shine hakikanin musulunci, wanda kuma duk wanda ya bi su tare da su to za su wayi gari a cikin wutar jahannama, wal iyazu billahi. Aqidu nawa ke akwai ga sunan gurbatattu, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi yayi bayani, manzon Allah yake cewa Yahudawa sun kasu kashi 71, kashi 70 daga cikin su manzon Allah ya ce gaba ɗayan su makomar su wutar jahannama ne, sai kashi ɗaya tak daga cikin su. An gane ko waɗanda kenan suka bi annabi Musa alaihi salam wato a lokacin sa. Sannan ya ce ƴan mushan sun kasu kashi 72, kashi 71 daga cikin su manzon Allah ya ce gaba ɗayan su makomar su wutar jahannama ce, sai ɗaya daga cikin su. Yace wannan al'umma tawa za ta kasu kashi 73, kashi 72 daga cikin su manzon Allah ya ce gaba ɗayan su ɗin wuta ne, sai kashi ɗaya. Aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, aka ce masa wa mahiya, wace jama'a ce wadda za ta tsira a gobe kiyama daga cikin al'ummarka? Manzon Allah ya ce ma ana alaihi li yawma wa ashabi, wanda yake kan abin da ni da sahabbaina muke kai a yau. Tambaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa kan me suke? Alqur'ani da sunna. Kuma akan alqur'ani da sunna suka kirayi jama'a, kuma akan shi suka bar wato duniya. Dan haka hanyar tsira daya daya shine bin alqur'ani da sunna akan fahimtar mazanjiya. Shine manzon Allah yace ma ana alaihi li yawma wa ashabi, jama'ar da za ta tsira a ranar kiyama, jama'ar da take kan abinda ni da sahabbaina muke kai a yau. Dan haka a wani hadisi manzon Allah yace taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Manzon Allah yace na bara muku wasu al'amura guda biyu, matukar za ku yi riko da su, manzon Allah yace har abada ba za ku bace ba, sai yace alqur'ani da sunnata. To kaga a yau ya kamata musulmi ya tsaya ya tantance, ya tantance game da masu kira, kar wata gubuwa ta zo ta jaka, kawai wani ya jaka a yi gaba. Wannan hanya daya daya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce hanyar tsira, bin alqur'ani da sunna akan fahimtar magabata. Shine manzon Allah ya ce wa du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Duk wanda ya karba musu zuwa wannan kira, manzon Allah yace za su jefa shi cikin ta. Manzon Allah sai yake cewa wato Huzaifa, Allah ya kara masa yadda, sai yake fada yace sai nace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sifhum lana, ya rasulullahi siffanta mana waɗannan jama'a, waɗannan mutane, waɗannan miyagun mutane, ya rasulullahi siffanta mana su mu gane su domin mu nisance su. Kala sai manzon Allah ya ce qaumun min jilidatina, wato jama'a ne wanda suna daga cikinmu, ma'ana suna daga cikinmu tare da su muke musulmi. An gane ku, min jilidatina, daga cikin ainihinmu musulmi suke. Wa yatakallamuna bi alsinatina, manzon Allah ya ce kuma suna zance da yaren mu, harshenmu na larabci da shi suke zance. Wanda kaga anan wai ba wasu mutane bane can da ba, a'a musulmi ne amma sun kafirce ma Ubangiji, ko kuma suna nan kan musuluncin amma suna kira zuwa hanyar bata, shine bid'a, ba sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda akwai su a yau masu tallar bid'a, wanda su kullun abinda suke fama su zo da abinda yake shiyanci karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan ahalin sunna sun yi gabas, to su fama suke su yi yamma, kullun su suke a'a su zo da abinda yake sabanin haka. Shine manzon Allah, kuma ga shi daga cikin musulmin suke, alqur'anin shine za su karanta, hadisan su ne za su karanta, sai dai za su fassara su ne akan ra'ayinsu da san zuciyarsu, akan ra'ayinsu da san zuciyarsu. Abinda suke kan shi na bid'a shine za su janyo wata aya su karkato ta, su zai wasu maida ta matsayin hujja ce akan abin da suke na bid'a. Shi ne manzon Allah ya ce qaumun min jildatina, ya ce jama'a ne wanda suna daga cikinmu tare da mu suke musulmi ne, in ma musulmi ne wanda kuma sun kafirta, ko kuma musulmi ne amma sun canza, sun rikida musuluncin, sun zo da wasu abubuwa na bid'a. Shine yace wa yatakallamuna bi alsinatina, suna zance da yaranmu, ma'ana larabci. قلت سينتي يا رسول الله يا من زن الله ما تأمرني إن أدركت ذلك يا من زن الله ميزاك أمرتيني دشي إن هرنا تردى ون اللوكتي إن ون زامنين ناتم مس يا رسول الله ميزاك أمرتيني دشي ون متاكي زن دوكا قال سي من زن الله يتي مس تلزم جماعة المسلمين وإمامهم كالزنشي جماعة المسلمين da shugabansu in aka ce jama'a waɗanda suke kan gaskiya an gane ko waɗanda suke kan gaskiya anan da yace jama'atul muslimin ba ana nihi ba tarin jama'a masu yawa na musulmi ana nihi musulmin da suke kan gaskiya Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda yake fada mana yake cewa ma wafaqal haqqa fa huwa li jama'a wa in kunta wahadaka abin da ya dace ma gaskiya shine ake kira jama'a ko kai kadai ne in dai ka tabbata abin da kake kai gaskiya ne to wannan shine ake kira jama'a kenan da yace talzamu jama'atul muslimina kalazunci jama'a ta musulmi kenan wanda ka tabbatar akan gaskiya suke masu bin alqur'ani da sunna wa imamahum da jagoran su shugaban su manzon Allah yace kalazunce su shugaban su wanda suka yi masa mubaya'a قلت سينتي فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام يا رسول الله سوى أن جماعة مسلمين فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام إن هر زمني يزمنتو كوكراز بني باب وتجماعة ودتي قنقو أكنغس كيا باسد ونشو قباوان أن سكي مسا مبايعة واند كواكا ويتكنشيك يا رسول الله يا يزي babu wasu jama'a da suka dunkule suka haɗe kai akan gaskiya babu wani shugaba a cikin su wanda suka yi masa mubaya'a ya zame musu jagora wanda kowa kawai ta kanshi yake ya rasulullahi yaya zan yi qala sai manzon Allah ya ce masa an gane ko fa'tazil tilkal firqa kullaha dukkan waɗannan jama'u manzon Allah ya ce ka kaurace musu duk jama'ar da ka tabbatar da ba akan gaskiya ba suke ba akan alqur'ani da sunna ba suke to ka kaurace musu kamar an wayi gari babu wata jama'a ta ahlus sunna kawai sai irin waɗannan jama'u wannan ya ja jama'a an yi gaba wannan ya ja nashi wannan ya ja nashi wannan ya ja nashi kuma ko waɗanne kawai ra'ayinsu ne da san zuciyarsu babu wata jama'a ta musulmi wanda suke kan gaskiya babu wani shugaba wanda suka nada shi a matsayin jagora suka yi masa mubaya'a manzo Allah yace fa'tazil tilkal firqa kullaha dukkan waɗannan jama'u manzo Allah yace ka kaurace musu saboda in ka sake ka bi su za su jefa ka cikin mutar jahannama wal iyazu billahi kamar yadda a hakika masu kira ne zuwa shigarta manzon Allah yace masa walau anta abba ala asli shajara kai koda zai kai kaje ka wato ka ciji wato gindin itaciya kaje ka samu wani gindin ice ka ciza ka rike har mutuwa yace hatta ya atiya kalmoto har mutuwa ta zo maka wa anta ala gari ma'ana anan kinaya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi akan cewa kai ruko da wannan kauracewa da kai shine yace walau anta abba ala asli shajara koda zaka je ka ciji wato gindin icce ne kaje ka kama ka ciza da bakinka ka rike gam kar ka saki hatta ya atiya kalmoto har mutuwa ta zo maka wa anta ala zalika kana kan haka manzon Allah yace ka kaurace kuma ka lazumci wannan kauracewa har mutuwa ta cin maka in dai babu wata jama'a ta musulmi waɗanda suke kan sunna babu wani shugaba nasu waɗannan jama'u na bata maza Allah ya ce karka mara musu baya amma in ka fahimci ga wata jama'a waɗanda suke kan gaskiya suke kwatantawa kan alqur'ani da sunna to su ne ya zama wajibi ka mara musu baya to a takaice shine malam yake faɗa akrajahu wato al-imamu al-bukhari da muslim su suka fitar da wannan hadisi a cikin ingantattun littafinsu sannan malam sai yake cewa a wata riwaya al-imamu muslim ya dada a riwayarsa nace masa kuma maza ya rasulullahi sannan sai mai bayan haka Kala sai manzon Allah yace thumma yakhruju ad-dajjal, sannan dajjal wato shine zai bullo. An gane ko dajjal zai fito, wanda lafazin dajjal sigatul mubalaga ne, an ciro shi ne daga ad-dajjal. Idan aka ce ad-dajjal wato shine tsantsar wato ƙarya, don haka in aka ce dajjal maƙaryaci, dajjal tacaccen maƙaryaci, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi sahihi ya mana bayani game da sifofinsa. Yana daga cikin sifar dajjal, manzon Allah ya tabbatar mana cewa daga cikin ƴaƴan adam yake. An gane ko? Dajjal yana daga cikin jinsi na ƴaƴan adam, kuma shi dajjal alama ce daga cikin manyan alamomi goma na kusantar alkiyama, wanda in sun fara fullato alkiyama tana nan kusa ba a nesa ba take. Wanda in suka fara kullowa, manzo Allah ya ce tamkar an tsinke zaren tsakiya, yadda in an tsinke zaren za ka ga ƴaƴan tsakiya suna zubowa ɗaya bayan ɗaya. To dajjal yana daga cikin alamomi goma na kusantar alkiyama. Manzo Allah ya bada labarin cewa sifar shi ido ɗaya gare shi, kuma tsakanin idanun shi manzo Allah ya ce an rubuta kafir, a wata riwaya an rubuta kafun fa'un ra'un. Manzo Allah ya ce mumini da wanda ya iya rubutu da karantawa, da wanda bai iya ba da zaran ya ganshi zai gane. Manzo Allah ya ce idan shi na dama a makauce yake, yadda ka san kwayar inabi ta motsi. Shine a hadisin da manzo Allah yake cewa inna rabbakum laysa bi'awar wa innal masiha ad-dajjala a'awarul aini liyumna ka'anna ainahu inabatun qafiya aw kama qala. Manzo Allah yace lalle ubangijin ku ba mai ido ɗaya bane, ubangiji mai girma da daukaka idanu biyu gare shi waɗanda suka dace da girman sa, kamar yadda ya tabbatar ma kansa wannan sifa, kuma haka manzansa ya tabbatar masa sifa ta idanu, kamar yadda ya faɗa tajribi a ayunina, kuma haka yace wani tusna'a ala aini. To shine yace inna rabbakum laysa bi'awar, lalle ubangijin ku ba mai ido ɗaya bane. Wa innal masiha ad-dajjala, lalle al-masihu ad-dajjal, manzon Allah yace a awarul aini liyumna, idan shi na dama manzon Allah yace a makauce yake. Sai yace ka anna ainahu inabatun qafiya, kace idan nashi manzon Allah yace kwayar inabi ce, inabi shine rizan wanda yake kenan qafiya, wanda ya nuna kenan ya bulso ya motsi, haka idan shi yake. Wannan ita ce sifa ta dajjal, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labari. Kuma idan ya kullo, manzon Allah ya ce akwai zage-zagen shi mabiyansa Yahudawan Asbahan 70,000 suna biye da shi, kuma tare da su akwai Dailasan wani dan mayafi sun yafa. Asbahan yankin Iran shi ne ake kira Asbahan wannan yanki. To Yahudawan wannan yanki su ne Yahudawan Asbahan 70,000 su ne mabiyan Dajjal, wanda har yau Yahudu suna jiran kullowar shi, iya abinda suke jira fitowar Dajjal. Manzo Allah yake cewa idan ya fito duniya gaba ɗayanta, manzo Allah yace zai zagaye iya zaman da zai yi a doren ƙasa, manzo Allah yace kwana 40 zai yi. A cikin waɗannan kwanuka 40 da zai yi, manzo Allah yace akwai yinin da tamkar shekara yake, wani yinin manzo Allah yace tamkar wata, wani yinin tamkar sati, sauran yinin kuma kaman sauran yinin da kuka saba. A cikin waɗannan kwanuka 40 manzo Allah yace dukkan duniya gaba ɗaya sai ya zagaye ta, kowane gari sai ya saka kafa, sai ya shiga ya ja ya nashi sun tafi. Manzo Allah yace sai dai Makka da Madina su kadai ne Allah ba zai bashi damar shiga ba. Manzo Allah yace domin Makka da Madina akwai mala'iku suna zagaye da kowace kofa daga cikin kofofin Makka da Madina, da bulala ta wuta, da zarin ya tunkaro waɗannan mala'iku sai su kore shi. maza Allah ya ce in ya zo a hannun shi na dama maza Allah ya ce akwai wuta a hagunkin shi akwai aljanna kamar yadda a wannan riwaya ya ce ma'ahu naharun wa narun akwai kurama tare da shi kuma akwai wuta wanda dan tsabar fitina kamar yadda manzon Allah ya faɗa take yanke zai ce sama ta yi ruwa take yanke ta yi ya ce da ƙasa ta fito da tsirrai take yanke za ta fito da shi ya umarci ƙasa cewa abin da ke cikinta na gwalagwalai zinari da azurfa da lu'ulu'u ta watsu su take yanke ƙasa za ta yi wa amansu kuma ya sa a zo da mutum ya sanya si ya raba shi biyu kuma take yanke ya rayar da shi saboda tsantsar fitina to haka kawai wani sai ya zo ya nuna shedanci da sihiri da dabo kuma ya ce muku karama ce gaya dai wannan tantirin kafiri ne dajjal ga wasu abubuwa na mamaki da yake kamantawa to shi ne anan an gane ku shi ne zai zauna kwana 40 shi ne manzon Allah ya ce ma'ahu naharun wa narun tare da shi wato akwai korama sannan kuma akwai wuta manzon Allah ya ce faman waqa fi narihi duk wanda ya fada cikin wutarsa to wajaba ajruhu wa hudda wizruhu ladan shi ya cancanta ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma zanubansa wato an tsirayar masa ma'ana duk wanda yake bin shi shi dajjal zai kama a jefa shi cikin wannan to duk wanda aka jefa cikin wutar to wannan ladan shi ya cancanta kuma zanubin shi an wanke shi gaba da zanubin shi makomar shi aljannaci yace amma wa man waqa fi naharihi duk wanda ya saki ya fada cikin ƙoramarsa wajaba wizruhu manzon Allah yace zunubin sa ya tabbata akan sa wa hudda ajruhu kuma ladan shi gaba daya an zubar domin ya kafirce ma Allah saboda shi dajjal zai yi da awan rububiyya cewa shine Allah to duk wanda ya bi shi kenan laifin sa ya tabbata kuma dukkan abin da yayi aikata na ibada gaba daya ya zube dan haka ba karamar fitina bace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a hadisi sahihi yace babu wani annabi daga cikin annabawan Allah face sai da ya tsawatar da al'ummarsa game da fitina ta dajjal manzon Allah yace kuma a cikin annabawan Allah gaba ɗaya ni ne na fi tsawatar da ku game da fitinar shi dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sunnanta mana neman tsari da kariya game da fitina ta dajjal a ƙarshen kowace sallah ta farilla addu'ar da muke Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr wa a'udhu bika min azabi jahannam wa a'udhu bika min fitnatil masihi dajjal wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat kuma aka sunnanta mana karanta aya 10 na farkon suratul kahf ko kuma 10 na ƙarshe a ranar juma'a domin sukan zame ma bawa kariya game da fitina ta masihu dajjal in har Allah ya sa ya cimma wannan ya riski lokacin sa da haka malamai suka ce to ka karanta kafin gaba ɗaya duk yadda za a yi dai 10 na farkon da 10 na ƙarshen ka same su ultu sai na ce masa thumma madha ya rasulullahi bayan wannan fitina ta almasihu dajjal sannan sai mai manzon Allah ya ce hiya kiyamu sa'a sannan sai tashin kiyama kiyama za ta tabbata bayan shi daman in ya bayyana bayan shi annabi wannan dajjal annabi Isa alaihi salam shi ne yake kashe dajjal kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa a hadisi sahihi a ranar juma'a bayan la'asar annabi Isa alaihi salam zai sauko tsakanin fukafukin wasu mala'iku guda biyu a cikin wani farin girgije zai sauka a birnin Sham akan wata hasumiya annabi Isa zai zo idan annabi Isa ya sauka zai ringa neman dajjal za su haɗe da dajjal manzon Allah ya ce a wata kofa da ake kiranta Babulon a nan Suriya take suna haɗuwa take yanke dajjal zai narke yadda dalma take narkewa idan an saka ta cikin wuta tamkar an saka aluminium a cikin wuta yadda yake narkewa haka dajjal zai narke Allah zai hutatar da mu'minai game da fitinarsa shine yace hiya kiyamu sa'a, sannan bayan fitina ta dajjal abinda zai biyo bayan shi ne tashin alkiyama. A takaice dai wannan yana nuna mana cewa dole mutum ya yi takatsantsan a irin wannan lokaci na ƙarshen duniya. An gane ko me san dai ya samu fadala ta musulunci, to sai ya yi takatsantsan. Ka yi ƙoƙari ka kasance tare da jama'a waɗanda suke kan Alƙur'ani da Sunna, kuma ka yi ta'addu'a Allah ya tabbatar da dugadiganka a kan gaskiya har mutuwa ta cimmaka. To shi ne a nan mutum zai samu fadalar da ake samu ta musulunci. Amma duk wanda ya sake ya zame, Allah ya kare mu, ya bi irin waɗannan jama'a waɗanda suke batattu, to wali iyazu billahi mutum ya tabi, Allah ya kare mu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidu majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidu majid. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.